This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ke tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na sati a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kafin da kanin labarai.
To Aisha, fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce haɗin kai daga Iran game da shirin ta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba. Iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin Amurka biyar da wasu mutane bakwai da take zargin su da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da masharhanta suke cewa bayan da kungiyar Sarab ta yi karar gwamnonin arewa wato gwamnonin Najeriya da ministan Abuja a kotu kan wasu makudan kudade.
Nonan jihohi gaskiya an dade ana ruwa fa a kasa na shanyewa. Ana ba su kudade tun daga lokacin kudaden bail out ko kudade sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su yaya ake sarrafa su sun isa ga talaka ba a isa ba a yadda yake kawai shiken.
Sannan wani mai sharhi akan tattalin arziki yayi fashin baki akan sabon harajin da gwamnatin Najeriya take shirin kaddamarwa wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta hanyar ta yanar gizo wato cyber security levy.
Suna nufi ne cewa a tattaro ɗansu kuɗaɗe daga talakawan Najeriya duk mutum idan yayi hada-hadar kuɗi musamman abin da ake kira transfer na kuɗi daga wani waje zuwa wani waje asusun kuɗi yayi amfani ne da electronic media wato kafafen hada-hadar kuɗi na zamani ne yanzu duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya wato 0.5 a cikin ɗari na abin da aka yi transfer ɗin sa.
Yau kamar kullun a duk ranar Laraba Murtala Faruk Sani ne zai shigo da shirin baki kuma a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da wasu gwamnonin arewacin Najeriya su bakwai waɗanda suka halarci wani taron da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka da ke nan birnin Washington DC ta shirya. To amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta kamar yadda Isra'ila ta yi gargadin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin Rafa na kudancin Gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka John Kirby ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayin bangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibi da suka rage kuma za mu duk abin da za mu iya don tallafawa wannan tsari. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa jiya Talata cewa sojojinta sun kwace iko da yankin Gaza na shiga Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Masar kwana guda da suka umarci dubun-dubatar Falasɗinawa da su fice daga yankin kuma ta yi ta kai har-har ta sama. A halin da ake ciki kuma hukumomin jin gai na Majalisar Dinkin Duniya sun ce a rufe mashigar mutane da kayayyaki na Rafa da Karim Shalom ta kowane bangare wanda hakan ya katse kayayyakin bukata ga fararen hula sama da miliyan biyu a yankin Falasɗinun da ke fama da rikici. Jens Lucky mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai ya ce a halin yanzu ba mu da wata kofa ta shiga Rafa kamar yadda COGAT ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa. COGAT ita ce hukumar Isra'ila da ke daidaita ayyukan gwamnati a yankunan Falasɗinawa. Ya ce wannan yana nufin cewa an sake rufe muhimman wuraren shiga biyu don kai kayan agaji zuwa Gaza. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata a jihar Marufina finan batsa Stormy Daniels ta gamu fuska da fuska da tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump inda ta bayyana wa masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake masa a birnin New York cewa ta yi lalata da shi ta jima'i da bata so ba a shekarar 2016 sannan daga baya aka biya ta dala 130 domin ta shiru game da lamarin gabanin tsayawa takara da Trump yayi cikin nasara a zaben shugaban kasa na 2016 Stormy Daniels ta bada shaida na tsahon sa'o'i game da yadda ta hadu da Trump a gasar shahararru ta kwallon golf ta Lake Tahoe a Nevada yadda ya gayyace ta zuwa cin abincin dare a ɗakin otel dinsa yadda ya nuna mata rashin mutunci da ji da kai da yadda suka tattauna yiwuwar saka ta a shirinsa na Celebrity Apprentice na raha sannan suka kwanta a gado na takaitaccen lokaci suka yi mu'amala ta jima'i abinda Trump ya musanta faruwarsa lewin da ke kare Trump Todd Blanche ya nemi a ayyana ba'asinta mara cancanta bayan da a wasu lokuta ta yi batsa a shaidar ta bayar amma alƙalin kotun kolin New York Juan Merchan yayin da ya ce da ma bata faɗi wasu kalamanta ba ya ki amincewa da buƙatar
kashin labaran na farko kenan kafin Baballe ya karanto mana sauran labaran zamu bude taskar rahotannin namu da rahoto mai cewa kungiyar Sarab ta kai karar gwamnonin jihohin Najeriya su 36 da ministan Abuja a wata babbar kotu a jihar Legas kungiyar mai muradin al'umma dai tana zargin gwamnonin da wadaka da kudaden lamuni da aka basu ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Rukayya Basha
kungiyar kare yancin yan kasa da kididdigar ayyuka ta Sarab ta maka gwamnonin Najeriya 36 da ministan Abuja wata babbar kotu a jihar Legas bisa zargin su da gazawa wajen kididdigar ayyuka da suka yi da kudaden lamunin da suka karba da kai har dalar Amurka biliyan 4.6 da kuma naira triliyan 5.9 a karar da ta shigar Sarab na son kotu ta bawa gwamnonin umarnin gayyato hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da ICPC domin su binciki yadda gwamnoni da ministan Abuja suka salwantar da kudaden lamunin da aka basu kazalika Sarab ta ce doka ta bawa ƴan Najeriya ƴancin sanin yadda gwamnoni suka salwantar da kudaden lamunin da suka karba gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Isli ya ce manufofin bin diddigin ayyuka da kungiyar Sarab ke yi abu ne mai kyau sai dai kungiyar na aiwatar da ayyukan ta ne ba bisa yadda ya dace ba
wanda suka yi tunanin Sarab sun yi tunani mai kyau kuma sun fito da abubuwa masu kyau amma sai su nemi masu ilimin irin wannan aikin a sasu wanda za su gode zuciyarsu farin fata ba su da wani mummunan nufi a zuciyarsu sun zo ne kawai su yi bincike saboda kuɗin jama'a ne ke hannun gwamnoni saboda haka su fara ba wani zaɓe ina wani bashi da karɓa manta da bashi ko bashi dai ko ma menene ko kuɗin da gwamnatin tarayya ta baka ne kuɗi ne haƙƙi na jama'a duk su na da damar su yi wannan binciken sun zo ne su yi binciken tsakaninsu da Allah ba tare da sun zo kawai su yi dan su bata wani suna ba to su ga ta su ta biyan bukata amma an kazo ne da wani bindigil na zuciya cewa ai na ji kazawa ne suna kazawa ne suna kaza duka ka bari mu je mu ji to abin da ya samu za su samu haɗin kan yawancin jama'a ba kenan kuma su za su kai kaza sai dai su yi ta kaza su ba wani irin wanda zai ba tasirin da wannan karar ne
shin ko yaya tasirin shigar da gwamnoni ƙara da kungiyar Sarab ta yi ganin cewa doka ta ba su kariya barista Haruna Magashi lauya ne mai zaman kansa
na'am lallai sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada kariya ga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu akan cewa ba za a iya shigar da kara a kansu ba in dai suna rike da wannan office din to amma wannan tanadi na kariya da kundin tsarin mulki ya basu bai hana a shigar da office din gwamna ko office din shugaban kasa a shigar da su kara a wata shari'a ba
a hirarsa da muryan Amurka Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe ya ce dole kungiyar Sarab ta yi zargin gwamnoni sun yi wadaka da kudaden lamunin da aka basu ganin cewa an sha basu ire-iren wannan kudaden amma talaka baya gani a kasa
gwamnonin jihohi gaskiya an dade ana ruwa fa ruwa kasa na shanyewa ana ba su kudade tun daga lokacin kudaden bail out wato a ceto a masana'antu a ceto jahohin daga matsalolin kasa biyan albashi ko kudaden sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su yaya ake sarrafa su sun isa ga talakawa ba a isa ba a yadda yake kawai shiken
Kungiyar Sarab da yana buƙatar gwamnati da ministan babban birnin tarayya Abuja da su gabatar da yadda suke salwantar da biliyoyin kudaden da ake ba su domin ta haka ne za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa da kuma kaucewa zargi Ruqayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
to an gaida Ruqayya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu
Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya Rafael Grossi ya ce hadin kai daga Iran game da shirinta na nukiliya gaba ɗaya bai gamsar ba Grossi ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Talata a Vienna kasar Austria bayan halartar wani taron nukiliya da aka gudanar a kasar Iran Grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya buƙaci Iran da ta dauki ƙwararren matakai don warware matsalolin da ke tattare da shirin nukiliyar jamhuriyar ta musulunci da ke haɓaka da sauri Grossi ya ce ina son sakamakon kuma ina son su da sauri kuma ina ganin su ma sun fahimci hakan abin da ya kamata kenan ya kamata a wuce nan wannan shine abin da na fadawa taron manema labarai a Isfahan a yau ya kamata a wuce nan halin da ake ciki yanzu gaba ɗaya bai gamsar ba samsam bai gamsar da ni ba daga ƙarshe a wani mataki na ramuwar gayya Iran ta kakaba takunkumai kan wasu kamfanonin Amurka biyar da wasu mutane bakwai a makon da ya wuce da take zargin su da rura wutar ta'addanci a yankin gabas da tsakiya wannan sanarwa wadda akasarinta ta kawai ce tana zaman ramuwar gayya ga sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa Iran a cikin wannan watan da ya wuce da ta auna kan bangarorin tsaron yanar gizon Iran da masana'antun jirage marasa matuƙa Amurka ta yi wa Iran irin wannan zargi tana mai cewa Tehran tana goyon bayan kungiyoyin ta'addanci a yankin sai dai Iran ta musanta wannan zargi kasashen biyu dai suna da gagarumin tasiri a yankin gabas da tsakiya kuma suna da alaka da bangarorin da ke adawa da juna a yakin Isra'ila da Hamas
da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahoton mu na biyu har yanzu kuma muna Najeriya. Bayan da wata takardar da Bankin Duniya wallafa ta yi nuni da cewa gwamnatin Najeriya tana shirin gabatar da wani haraji wanda zai shafi hada-hadar kuɗi ta yanar gizo. Wanda babban bankin kasar CBN zai jagoranta cikin wata hira da abokin aikin Musar Filu Hashim Gumen Dr. Abdullahi Bombe mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki yayi fashin baki akan wannan haraji bayan da Musar Filu ya fara da masa tambaya akan abin da ake nufi da wannan haraji wato cyber security level levy sai ya ce
wato wannan haraji ya haraji ne wanda ya fito daga bangaren mai ba da shawara wa shugaban kasa a bangaren harkokin tsaro wato National Security Advisor kuma ya samu sahalewar Majalisar Tarayyar Najeriya a karkashin dokoki na shekara 2024 wato kwanakin nan kenan kuma wannan haraji manufarsa a gwamnatance kamar yadda waɗanda suka fito da shi suke ba da sanarwa suna nufi ne cewa a tattara waɗansu kuɗaɗe daga talakawan Najeriya duk mutum idan ya yi wato hada-hadar kuɗi musamman abin da ake kira transfer na kuɗi ya tura kuɗi daga wani waje zuwa wani waje asusun kuɗi ya yi amfani ne da electronic media wato kafafen hada-hadar kuɗi irin na zamani ne yanzu kama daga internet zuwa ATM machine zuwa wayoyi da sauransu duk waɗannan za a caji wato rabin guda ɗaya wato 0.5 a cikin ɗari na abin da aka yi transfer ɗinsa wato wannan misali idan muka yi shi fulla-fulla idan mutum ya yi transfer ɗin naira ɗari to za a caji naira in ya yi transfer ɗin naira ɗari za a caji naira biyar idan mutum ya yi transfer ɗin naira dubu ɗaya za a caji 50. Idan mutum ya transfer ɗin naira misali 100,000 za a caji naira 500.
To wannan abu ne da ya kamata a ce kamar gwamnati ce ta dauki nauyi dan kare al'umma daga irin wannan asara ta kudade. Me zai sa a ce yanzu al'umma je za su biya wato a biyo ta cikin haraji a ce kuma duk da yake mutane suna fuskantar matsatsar rayuwa a ce su za daura wannan nauyi kuma.
Alhaji Zabilu, wato tsari kenan na tsananin jari hujja. Idan aka ce gwamnati ta dauki matsayin jari hujja wanda bata waiwaye a dan tafiya, to haka za ta yi ta tafiya. A gaskiya ala hakika komin kyan wannan tsari tunda dai jama'a za su biya, to an zo da matsala gaskiya cikin sa. Sabila da misali yau a Najeriya nan ana cikin hali na haula'i. Yau abinci hawan farashi ya kai wajen 300 cikin 100. Hawar farashin wutar lantarki ma haka.
Dr. Abdullahi, a matsayinku na masana, me zaka ce game da ta wace hanya kungiyoyin fararen hula za su iya zuwa su yaƙi wannan abu, su ce su ba su amince da wannan ba dole a janye ko da ta fannin shari'a ne?
To ni a gani na wato ya bai kamata a ce ma wai sai an yi ta kai ruwa rana ba fa da talakawa da gwamnati a mulkin demokradiyya. Domin demokradiyya kullum mulki ne da ya kamata ke tafiya da ra'ayin jama'a da kuma sauraron koke-koken al'umma da kuma yin dokoki akan shawarwari da kuma nutsuwa da hangen nesa. Idan gwamnati ta yi wani abu da koda tana ganin za ta yi nasara, za ta samu alfanu, koda tunani ne mai kyau da kuma tsare-tsare masu kyau, idan ta duba ta ga cewa akasarin mutanen ƙasa ba su yarda da wannan manufarta ba, to gaskiya kamata ta yi ƙoƙari ta janye.
Mai sharhi akan tattalin arziki Dr. Abdullahi Gombe wata tattaunawa da Sarfilo Hashim Gimel. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni 7 na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. Idan za a iya tunawa mun so mu tattaunawa kan kalubalen tsaro tare da gwamnonin jihohin Katsina da Kuraɗa da na jihar Kaduna Ubasani da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa daga inda wasu 'yan Najeriya mazauna Amurka da ke zauren namu suka gabatar da tambayoyi ga bakin namu.
Mazaunin Washington gwamna Raɗa Katsina na da iyaka da Jigawa, babban iyaka, amma Jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka. So akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani me suke yi ba yawancin matsalan sace-sacen mutane da rashin tsaro haka?
To alhamdulillah, magana da ka faɗa gaskiya ne, muna iyaka da Jigawa, amma su ma Jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne. Abinda ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara, duk abinda ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har ma da ya shigo ta Jibiya, ya ɗauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya ɗebi local governments, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Niger, ya fita har Kemero. Su wannan dajin shi ne matsala. Yanzu mu ma a jihar Katsina in ka ɗauke ta, za ka ga ɓangaren Daura da suke boda da Jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abun nan dai yana can ya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji da kuma waɗanda ke jikin waɗanda ke iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan sun yi ta'addanci daji suke koma. Dajin nan suna da maboya, suna da malaba, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. So kusan wannan abin da muke yi, kaga ai da muka zo muka hada kanmu gwamnonin jihar Arewa domin mu kawo karshen matsalar tsaro, ai ba mu cire Jigawa mu cire Kano. Mun sanyo su saboda muna tunanin idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kura shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo karshen shi. To amma matsalar da ake samu, dole ne mu rika tattaunawa da juna. Idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki Jigawa ko Kano, buga mu gwamna waya ko ya bugo mani, haka muke ta wannan aikin da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi da sauransu, domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba, to abu yana iya murƙushe mu. Kuma abinda mutane ba su sani ba, wanda yake da muhimmanci al'umma su sani, wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguwanni, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai alƙalai, akwai masu kuɗi, duk wanda ka sani wanda ba ka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta. Shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta, saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi, ko zaurenka ko gidanka, kila yana informant ne ko yana bada bayani ko yana cikin wa'anda. So wannan matsalai sai an yaki da ita fama, kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma, tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka ba shi naira 700,000, aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankin mu yayi. So ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma, domin mu ba za mu iya ba dan ba mu san wani abun ba, in baka faɗa ba ba iya gyara.
Assalamu alaikum. Sunana Awal Umar Idris, Chief Protocol daga Nigerian Consulate da ke New York. Tambaya ta ba akan gwamnan Kaduna bane, akan duk gabaɗayan gwamnonin da su uku. Akwai agreement da na sa'anta bai tsakanin Nigerian government da American government akan sayar da zasiyar mana da drums. Shin kun san da wannan agreement ɗin, kuma ina zan canza kwana? Da Allah shi ake musa.
To bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna, tun da adana ɗin shi, bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan lamarin.
To alhamdulillah, kamar da ya faɗi wannan agreement da yake magana, na san ina majalisar dattawa, kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga ƙasashen duniya gabaki ɗaya. Kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum ɗin ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba. So ina tabbatar maka cewa wannan abu da suke magana ba a samu matsala ba, an dai samu tangarɗa daga farko, saboda kasancewar shi in za a sai da abun tsaro wato na'urori irin drums da sauransu, sai an tabbatar cewa za a amfani da shi ne domin yadda dalilin sa aka siyo su, domin kai a kuskure. Kaga misali ɗaya zan baka, lokacin da aka samu matsala na tudun bire a Kaduna, inda drum aka kuskure ya kashe mutane 88. To irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakkun sayar da irin na'urorin su drums da manya-manyan makamai ga kasashen Afirka. To wannan magana an riga an gama ta, kuma a matsayina na dan majalisar dattawa na da kafin zama gwamna, zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangana daga farko, kuma an tabbata, amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne.
Gwamna Dauda Lawan, akwai abin da za ka kara dangane da wannan tambaya?
To abin da zan iya cewa a nan shi ne, muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu. Abin da kawai zan iya cewa a nan shi ne, wa'annan na'urori ba hannunmu suke ba, suna hannun gwamnatin tarayya ne. Sai in mun koka wani lokaci suka yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka wa jihohin mu.
Gwamna Dikurada.
Wato alhamdulillah ni bani da dogon masaniya akan wannan na'urori da ake magana.
To ina jiragen su batukanin da aka ce an kai zamani.
To mu wannan jirage da aka kai Najeriya mu tsakani da Allah su ne wani aiki.
Sosai.
Domin suna nan base din su a Katsina kuma yanzu tsakani da Allah ko je na yi magana da Air Commando da ke wannan abu. Irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin akan gida wuraren da yan ta'adda suke hada kai suke abin nan to tsakani da Allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake kuma tsakani da Allah da sojojin da na saman da na kasa da yan sandan suna ba jami'an tsaron mu da muka kawo goyen baya da hadin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar Kaduna.
Ba sunana Sunday Beatrice ni ne shugaban mutasabanta association wato shugaban mutanen arewacin Najeriya dake nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alaman cewa kamar yadda gwamnatin Katsina ya faɗi akwai damu'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsamani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'urar kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya samu ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a Najeriya.
To alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a kasashen mu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wannan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohin mu wanda ga tsanin mu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai dauki hankalin su daga irin wannan ta'addanci da ake.
Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dace aya da mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyeni da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawar. Sai kuma Daji Balawe da ya rubuta mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata ta bayyana fatan cewa Isra'ila da Hamas za su iya cike duk wani gibi a tattaunawar tsagaita wuta kamar yadda Isra'ila ta yi gargadin cewa za ta iya zurfafa farmakinta a yankin kudancin Rafah na kudancin Gaza idan tattaunawar ta kasa kaiwa ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa cewa bayanan tattaunawar matsayar ɓangarorin biyu na nuna cewa ya kamata su iya rufe sauran gibin da suka rage kuma za mu yi duk abin da za mu iya yi don tallafa wa wannan tsari. Hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an rufe mashigar mutane da kayayyaki na Rafah da Kerem Shalom ta kowane ɓangare wanda hakan ya katse kayayyakin bukata ga fararen hula sama da miliyan biyu a yankin Falasino da ke fama da rikici. Yens Larki mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai ya ce a halin yanzu ba mu da wata kofa ta shiga Rafah kamar yadda kogar ta hana mu damar shiga yankin don taimakawa.
Masu sauraro da wannan ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na yanzu. In za madadin Muhammad Hafiz Babangida ya taya ni gabatar da shirin sai Daji Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni sai ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama kuke fata wani lafiya. Ma'asalama.